Daga nan birnin Washington gunduma Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan kana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ku ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke buƙata gwamnatocin ƙasashenku su ɗauka na inganta rayuwarku da kuma gudunmuwar da ku za ku iya badawa a matsayin 'yan ƙasa na cimma wannan burin. Za mu waiwayi wakilinmu na birnin Kwanni jamhuriyar Nijar domin jin ƙarin bayani kan harin da aka kai da ya yi sanadiyar kashe sojoji biyu a jajibirin sabuwar shekara. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-2655. Kafin wannan, ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai gabatar da jawabin bankwanansa a mako mai zuwa, inda zai yi magana kan irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu tare da bayyana tunaninsa kan inda ƙasar ta dosa, yayin da zababban shugaba Donald Trump zai karɓi mulki ranar 20 ga wannan wata. Wani sakon email da ya aike wa magoya bayansa a yau Litinin, Obama ya ce zai amfani da lokacin jawabin wanda zai yi a birnin Chicago ya miƙa godiyarsa kan damar da aka bashi ya mulki ƙasar har na tsawon shekaru 8. Wannan jawabi da zai yi wata tsohuwar al'ada ce da duk shugabannin Amurka masu barin gado kan yi, wacce ta samo asali daga tsohon shugaban ƙasar George Washington a shekarar 1776. A yau Litinin, shugaba Obama ya dawo Washington daga hutun Kirsimeti da ya kwashe kwanaki yana yi a Hawaii, jihar da aka haife shi, ya kuma yi rayuwarsa a lokacin yana matashi. A yau Litinin, kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai jiya Lahadi a wani gidan rawa a birnin Istanbul da ke Turkiya. Wata zarwa da kungiyar ta fitar ta nuna cewa wani sojin daular ta ne ya kai harin bindigar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Turkiya a yau Litinin sun rawaito cewa an kama mutum 8 da ake zargin suna da hannu a harin, amma kuma babu ɗan bindigar a cikinsu. Da sanyin safiyar Lahadi, ɗan bindigar ya harbe mutane aƙalla 39 ciki har da wani ɗan sanda a wani gidan rawa mai suna Rina kafin ya arce. Akwai aƙalla mutane 600 a cikin gidan rawan, kuma da yawa daga cikinsu sai da suka fada cikin mashigin tekun Bosphorus kafin su tsira da ransu. A wata sanarwa da ya fitar, shugaba Recep Tayyip Erdogan ya kwatanta wannan hari a matsayin hari na rashin imani. Jam'iyyun siyasa a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo sun cimma wata matsaya a ƙarshen makon da ya gabata, wacce ta nemi shugaba Joseph Kabila ya sauka daga mulki bayan zaben da za a yi a ƙarshen shekarar nan.
Notre peuple avait besoin des élections. Notre peuple avait besoin de l'alternance. Mais on a cet accord qui va nous faciliter à y arriver.
Al'ummarmu na buƙatar a yi zaɓe, mutanenmu suna buƙatar canji, saboda haka yanzu mun ɗauki wannan hanya da za ta ba mu damar cimma burinmu, in ji Jean-Marc na jam'iyyar adawa ta UDPS. Wannan matsaya da aka cimma ta samu jagorancin limaman Katolika ne da zimmar kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama, kana aka tsare wasu ɗaruruwa. A ranar 19 ga watan Disamba, Barack Kabila ya kamata ya sauka daga mulki, amma kuma aka dakatar da zaben ƙasar, lamarin da ya sa aka yi ta zargin shi da jinkirta gudanar da zaben da nufin tsawaita wa'adinsa. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce ƙasarsa ta kai zango na ƙarshe a shirinta na mallakar makami mai linzami ƙiral ballistic. Shugaban ya yi wannan jawabi ne a ƙarshen makon nan a kafar talabijin. A bara kadai, ƙasar ta Koriya ta Arewa ta yi gwajin makaman da nukiliya sau biyu, duk da irin suka da takunkumi da ƙasashen duniya suka kakaba mata. A bara kadai, wato kuma waɗannan matakai da ƙasashen duniya ke ɗauka a kan ƙasar ya sa hukumomin Pyongyang suka maida martani ta hanyar hanzarta bunƙasa shirinsu na nukiliya, tare da yin guje-guje a lokuta daban-daban. Aƙalla mutum 7 suka mutu, kana wasu 17 suka jikkata a wasu manyan harin bamabamai da aka kai a mota a kusa da filin tashin jiragen birnin Mogadishu a yau Litinin, a cewar jami'an Somalia. Tunda ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare, kuma wannan shine karo na biyu da 'yan ƙungiyar ke kai wake, wato ke farma wani wuri a lokaci guda. kai harahare a lokaci guda wata dabara ce ta tayar da bomb din farko da nufin janyo hankulan jama'a sannan na biyun kuma ya haifar da mutuwar mutane da dama. Harin farko ya tinkari wani shingen bincike ne da jami'an tsaro ke tsaye a wurin. Sannan na biyu ya faru ne bayan da wani ya tuka wata mota ya kutsa cikin shingen binciken. Sannan ya tada bomb a wajen wani hotel da ke daura da filin tashin jiragen na birnin Mogadishu.
Haran duniya kenan kuka saurara. Bari mu faro takon a jamhuriyar Niger inda ake ƙara samun haske dangane da harin da ya yi sanadiyar rasa rayuka. Wakilin Haruna Mamman Bako na da cigaban rahoton.
Rahotannin da ke hitowa daga jihar Difar jamhuriyar Niger na cewa a cikin daren 31 ga watan Desamba zuwa 1 ga watan Janairun shekara ta 2017 waɗansu mutane ɗauke da makamai da ake zaton cewa ƴan Boko Haram ne sun abkama jami'an tsaro da ke garin Barwa da ke gab da iyaka da Najeriya a cikin karkarar Boso inda suka halaka jami'in tsaro guda biyu kuma askarawan na jamhuriyar Niger da ke wurin da maharan suka shammata sun mayar da murtani tare gargaza ƴan Boko Haram din inda suka kashe 10 daga cikin maharam. Gabanin hada wannan rahoton na kira maga takardan ofishin gwamnan jihar ta Difa wanda ya tabbatar mini da wannan hari kamin ya ce na kira gwamnan jihar ta Difa domin samun cikakken bayani. Sai dai na yi ta kiran lambobi guda biyu na gwamnan ba tare da an daga wayata ba. A jajibirin shiga sabuwar shekara shugaban kasar jamhuriyar Niger a lokacin da yake wa ƴan kasar jawabi Alhaji Muhammad Isu ya yi kira ga ƴan Boko Haram da ke ɗauke da makamai da su yi saranda ganin cewa tura ta kai bango tun lokacin da aka kore su daga dajin Sambisa. Sai dai wannan harin na zuwa ne ƴan kwanaki kalilan bayan ziyarar da ministan cikin gida Bazoum Mohammed ya kai a yankin na Difa inda ya karbi ƴan Boko Haram 31 da suka miƙa wuya. Amma sai dai ya gargadin cewa bayan kora ƴan Boko Haram din daga dajin Sambisa suna iya gudu su boya a waɗansu su surmukun dazuzzuka da suke a waɗansu yankuna na jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya da ƙasar Kamaru. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yau ta kasance ranar hutu a duk faɗin duniya inda aka yi bukun shagulgular shiga sabuwar shekara lokacin da aka nazarci gwagwarmaya da ƙalubale da kuma cigaba da aka samu a shekarar da ta shige. Wakilinmu Babangida Jibril ya yi nazarin cigaba da ƙalubale da aka fuskanta a Najeriya da kuma inda masana suke gani ya kamata a sa gaba. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A jawabinsa na sabon shekara dai shugaba Muhammadu Buhari ya shaida wa 'yan Najeriya cewa a bana har sanuwar za su gani sabanin kukan da suke cewa har yanzu sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba. To ko menene fatan 'yan Najeriya ga dai abinda wasu ke cewa?
To fata na daman wancan shekaran shugaban kasa yan shi mai magana yace za mu gani a kasa saboda to daman wancan a canji ne aka ce kwaje jiki mun ji kwa jiki insha Allah muna fatan wannan shekara mai zuwa za mu gani a kasa insha Allah. Amma kamar ruwancan alhamdulillah mun gode Allah mu ni ina daga cikin wanda muka fito daga wadancan jihohi da Boko Haram ya ta'azzara to insha Allah mun gode Allah wannan ya warware.
Batun matsalar tattalin arziki dai yana daya daga cikin matsalolin da ya shawo gwamnati da 'yan Najeriya kai inda gwamnati tace tana duba yiwuwar haramta hada-hadar musayar kudaden kasashen waje. To ko ya 'yan canjin suke ganin wannan mataki na gwamnati idan har ya yiwu? Alhaji Adau Shaibu dan Sudu wani dan canji ne a Lagos.
Gaskiyar magana idan aka ce za a hana ainihin hada-hadar kudin kasashen waje a Najeriya zai iya durƙusa da tattalin arzikin ƙasar nan kuma ba abin mamaki bane domin wannan harka ta biro di canji harka ne wanda 'yan arewa kai kaka gida a cikinta wanda kuma gaba ɗaya ka cokan ɗin economy kuma na Najeriya a hannun 'yan kudu yake.
Amma duk matakanan ciyaman da an ɗauka sai ku kawo bantun ɓangaranci ba ganin kamar gwamnatin nan bata damu da wannan ba.
Zai iya yiwuwa hijinar Buhari bai damu da ɓangare ba amma a ƙarƙashinsa ai ana yin ɓangarancin kuma kuma mun san akwai bangarancin kuma mun tabbatar da bangarancin amma muna gani shi kadai ne kacal shi kuma yana can sama kuma za su kawo masa shawara ne shawara ta ƙarya su kawo masa bayani na ƙarya shi kuma ai kamata yayi in an kawo bayani ya bincike tukuna sannan ya bincike sannan ya tabbatar da shi amma ba kawai wadansu su zo su kawo masa na ƙarya akan wadansu al'umma ba
to da yake matsalar tattalin arziki yaki cinyewa ko ina mafita kenan ga dai Dr. Isa Imam wani masanin tattalin arziki a Najeriya
to dama ita budget ita wata dama ce da aka yi amfani da shi a ga cewa an dawo da tattalin arzikin kasa muka duba a wancan shekaran kudin da aka kasafi cewa za a kashe da kuma wannan shekaran abin da ya kamata a duba kina ga shin akwai wata dama wanda za a iya samu a dawo da tattalin arzikin kasa domin wancan shekaran da ta shige an yi kasafin budget kaman trillion 6 da wani abu haka amma kuma a wannan shekaran kuma sai aka yi trillion 7 da wani abu in ka duba za ka ga cewa a zahiri dai kudin da ta karu amma in ka duba alokacin da aka yi wancan budget din kaga alokacin ai tana kan dollar tana 197 yanzu kuma an yi tana kan dollar tana sayarwa akan naira 300 da 500 to kaga cewa kudin kuma yayi ma kasa kenan kuma wancan shekaran da ta shige actually bamu gan budget din ba ta yi performing to abin nan zuwa ga expectation da talakawa za su ji dadi su bunkasawa to dama ita budget akan yi ta ne da masu yan kasuwa manumi kowa da kai samu yayi playing role din sa ya ga cewa community PDD to muka duba wannan budget din to amma ka duba za ga cewa budget din inda aka kasafi za kashe kudin actually ba zai daure tattalin arziki kamar inda aka samanewa
to sai dai kuma matsalar cin hanci da rashawa matsala ce da ke ciwo ɗan Najeriya tuwo a ƙwariya lamarin da ke sa ɗan Najeriya kira ga gwamnati da ta gyara a dokokin ƙasa ta yadda za a zartar da hukuncin kisa akan masu satar dukiyar jama'a kamar yadda Malam Usman Danzuru mai lakabi da Black yake cewa
ra'ayina na game da cin hanci da rashawa gaskiya Buhari ina roƙon ka don Allah don Annabi duk mutumin da ka san cewa barawo ne a Najeriya a halbe shi kamar yadda China ke yi da Saudi Arabia don Allah don Annabi na roƙe ku
yanzu dai abin jira a gani shine cika alƙawarin gwamnatin Najeriya akan yan ƙasa da matsalar tattalin arziki yewa katutu wanda kuma ya zama tamkar kamun kurar kurma kuka kura kuka ka bawon jibrin murai amurka daga Lagos ina mafita lingani
ya kike mini sama lungu to kafin mu bude laika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke bukata gwamnatocin kasashen ku su dauka na inganta rayuwarku da kuma gudunmuwar da ku za ku iya badawa a matsayin yan kasa na cimma wannan burin bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji maganar ko za ta fashe samayen guiya idan na faso ta ai tafiyan ta da akashi samayen guiya in ta fito fili mai halin shi za ta ishe samayen guiya idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa ta to mu ma mu dauda mara samayen guiya samayen guiya samayen guiya ina mafita lingani ya kike mini samayen guiya samayen guiya samayen guiya masu mulki sun zama gafiya samayen guiya ya da na bakin ki na kasa su zama tawaya samayen guiya mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya samayen guiya idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za azam kyarar su da sun yi kin tafiya samayen guiya samayen guiya samayen guiya ina mafita lingani ya kike mini samayen guiya samayen guiya samayen guiya ganin jama'a samayen guiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samayen guiya su danna hakin ka ka zo ne masu ki fara'a samayen guiya idan sun ga mata ka ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samayen guiya samayen guiya samayen guiya ina mafita lingani ya kike mini samayen guiya
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla kai tsaye muna da wani daga Kaduna kamar yadda muka faɗa muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan menene kuke so ku ga gwamnati ta yi a bana na inganta rayuwar ku kuma wace gudunmuwa za ku bayar domin ganin an cimma wannan guri. Kaduna wake bisa layi.
Sunana Yawu Sulaiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Yawu barka da warhaka.
To wato rayi na ko kuma shawaran da zan ba gwamnati game da hainishin talakawanta. Da Allah duk kudurori da za a aiwatar ga talaka yana da kyau a ce a dinga wayar da kan talaka tukunna, saboda su talakawa ana shigo da wasu manufofi a gwamnatin ba tare da an shigo kafafen yada labarai an wayar musu da kai ba. Ta hakan za ka ga ana aiwatar da wasu abubuwan amma talakawan suna ga kamar ana yi musu ba daidai ba, shi kanshi ana samun nakaso ta wannan.
To malam Yawu kana ji layin ka ya tsinke, to bari mu nufi ya wuri wake bisa layi a ya wuri.
Eh malama Giriskira tare da ni ko?
Ina tare da kai, wane ne nawa ya wuri?
To kina magana da dan Asabe mai fata ya wuri.
To malam dan Asabe an shekara lafiya?
Lafiya kalau ya aiki.
Aiki da godiya ya naku aikin.
Alhamdulillah.
To Allah ya sa mun shiga da adace. Me kake gani ya kamata gwamnati ta yi na inganta rayuwar talaka, kai kuma wasu gudunmuwa zaka bayar domin ganin an cimma wannan buri?
To da farko dai ina so in yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tuna da halin da 'yan Najeriya suke ciki sun zabe shi domin su samu canji na gari. To mun san halin da ake ciki gaskiya ba laifin shi bane, ko dai an shi kasar ga dukkan Najeriya ya san halin da shugaba Buhari an shiga sarga, an riga an yi kace-kace da tattalin arzikin ƙasa. To ina mishi fatan alheri, Allah Ubangiji ya taimake shi ya cika sauran alƙawullan da ya yi ma 'yan Najeriya.
So amma ina tare da kai a gurguje, su kuma 'yan Najeriya ya za su ina rawar da za su iya takawa domin ganin an cimma wannan guri?
To 'yan Najeriya ina kira gare su taya gwamnatin Buhari da addu'a su ba shi goyon baya domin ya samu nasarar mulki cikin nasara.
To madalla, to madalla mun gode dan Asabe. To bari mu koma Kaduna.
Hello Auntie Grace, barka da dare.
Barka ka dai, wane ne nawa a Kaduna?
Kuma ne mutum wanda sabuwar shekara da bukukuwan Christmas da aka yi, na fatan an yi lafiya.
Lafiya lau, Allah ya sa shekarar nan mun shige ta da dace.
Amin, Allah ya maimaita mana shekara 150 nan gaba Auntie Grace.
Amin. To ina gudunmuwa ka ga shirin kuma wake bisa layi.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
Yawwa.
To alhamdulillah, ina zan yi roko ko kuma in yi kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Ya tunda cewa al'ummar 'yan Najeriya talakawa da suka kankara kati naira 500 1000 naira 100 suka sandin, to a sauƙaƙa musu halin rayuwa abubuwan da ake ciki. Abinda muke fata shugaban ƙasa ya fuskanci abinda talakan Najeriya ya tabbatar da cewa ya zaɓi canji, kuma ya zaɓi mutumin da yake so, kuma Allah ya bashi. Kuma muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya, ya kamata a tuna da waɗanda suka mai wahalhalu ga 'yan siyasa, manya-manya gaggan 'yan siyasa waɗanda suka kula da shi lokacin da aka yi zaɓe. Tunda idan muka lura da yawa za ki ga wasu muƙamai yanzu suna hannun waɗanda ba su ne suka taimakawa Buhari ya ci wannan zaɓe ba.
To Alhaji Musa Garo, zan ja maka burki anan domin a ba waɗansu dama. Mun gode da gudunmuwarka. Kamar yadda muka sanar, ba Najeriya kawai muke neman jin ra'ayoyi ba, muna so mu ji ne duk inda kake. Mene da kake so kaga gwamnati ta yi domin inganta rayuwar talakawa inda kake, ƙasar da kake? To bari mu koma Kaduna, wake bisa layi.
Assalamu alaikum, ni na Kabiru Ado.
To
ni dai ra'ayi na tsakani ga Allah da wannan gwamnati, wallahi tallahi waya ake sha. Saboda haka ya kamata abincin da yake talaka ya ishe mutane, wahala ta ishe mutane, a tausaya mutane. Ina kira ga shugaban ƙasa ya taimaka.
To madalla, to amin, mun gode. To bari mu nufi Katsina.
Yawa da
kai Katsina, layin ka ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar, yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne matakai kuke gani, menene kuke gani ya kamata gwamnatoci, duk gwamnatoci inda kuke, za su iya yi na inganta rayuwar talakawa, ko kuma a matsayin talakawa ɗaiɗaikun jama'a menene za su iya yi a matsayin ɗaiɗaikun jama'a na ganin cewa sun ba da gudunmuwa ga cimma wannan guri? To bari mu nufi jiha Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
ina magana da Abdullahi wanda aka fi sani da Fata Million.
To Malam Abdullahi barka da yamma, an shekara lafiya.
Lafiya to daga karamar hukumar Dangal local government.
To madalla. To madalla me kake son ganin an yi?
Ra'ayina shine ina roƙon shugaban ƙasa da Allah ya inganta mana harkar noma, mu manoma. Saboda mu a jihar Taraba ba mu san me ake game da harkar noma ba tunzu har yanzu.
To madalla, daga Taraba bari mu nufi birnin tarayya Abuja. Wa alaikum salam, wa ke bisa layi?
Muhammadu Kabiru daga Abuja.
Yawa, to Malam Muhammadu barka da yammacin yau. To ina gudunmuwa ka ga shirin.
To yana kira ga gwamnati na duniya gaba daya. Kula da lafiya da kuma cigaba da aka samu, wurin mai da hankali ga yaƙe-yaƙe da ake yi, kuma son a ƙara mai da hankali ga rake su a samu shigowa da abinci da kuma harkoki na kasuwanci ya ce don duniya su samu salama.
To Malam Muhammadu, mun gode, sai dai za a gafarce mu domin layin naka dai ba shi da kyau sosai, ko da yake jefi-jefi muna fahimtar abin da kake cewa. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu ƙetara Kotono. Wake bisa layi a Kotono?
Malam Mustapha Mubi ne yake daga Kotono.
Yawa, to Malam Mustapha, a nan Kotonon me kake so ka gani gwamnatin ƙasar ta yi domin inganta rayuwar talakawanta, kuma talakawan ƙasar me za wace gudunmuwa za su bayar domin cimma wannan guri?
Wallahi ba abin da nake so kamar duk gwamna ya san abin da ya dace. Duk abin da ya dace da ai kowa ya sani.
Kuma yana yi.
Duk abin da ya dace da su yi su taimaki wannan bawan Allah. Saboda ƙasarmu ta samu gyaruwa.
To madalla, daga Kotono kuma bari mu koma kanan Dabo. Wake bisa layi a birnin Kano?
Yau, Alhaji Sunusu Musa hukuma ne dai, karamar hukumar ta kai jihar Kano mai sayar maganin dabbobi da na kwari.
Yau, to Malam Alhaji Sanusi, barka da sabuwar shekara, ina gudunmuwa ka ga shirin?
To gudunmuwar mu dai a matsayinmu na 'yan Najeriya, kamar yadda mai magana ya magana daga Taraba kan harkar noma da wannan gwamnati take magana a kai, a matsayinmu na 'yan karkara muna zuba ido da yi abin da ya kamata ta yi dangane da ta taimaka mana akan abin da ya shafi harkar noma. Mu kuma talakawa za mu cika duk sharuɗoɗin da ya kamata mu cika idan ta zo mana da shi.
To madalla.
Yawa, wannan shi ne a takaice. Alhaji Tunusu Musa, hukuma mai maganin kwari daga garin hukuma karamar hukumar ta kai jihar Kano tare da Najeriya.
To madalla, mun gode Alhaji Sanusi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa ƙarfe 4 saura minti 8. Wake bisa layi? To daga jihar Plateau, wake bisa layi?
Grace Alheri, kina tare da Baba Gwaskani daga Namuwa, karamar kuman kumfan a jihar Plateau.
Yawa, to sai ka nisanci rediyo ko kuma ka kashe shi domin yana dawo mana.
To na nisance shi.
Yawa, to barka da warhaka, an shekara lafiya.
Lafiya kalau Grace.
Yawa, to kane mai magana na ƙarshe, na gudunmuwa ka ga shirin.
Wato gudunmuwa na shine ina kira ga gwamnatin Najeriya da na jihohi su taimaka mana, musamman manoma, su daga kayan aiki na noma a kan lokaci. Idan manoma rani ne, a ba su lokacin da ya kamata tun ranin bai riga ya yi nisa ba. In manoman damina ne kuma a ba su kamar daga watan uku, watan biyu, domin su gyara gona, su san cewa kayan aiki na ajiye.
To mun gode, za mu jaburki a nan domin lokaci na gaba da mu. Sai kuma gobe idan Allah ya nuna mana, mu sake ba ku wannan dama. To yanzu ga baban Yakubu Makeri da labarai a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadomu da ku a shirinmu na farko na wannan sabon shekara ta 2017 na labaran wasanni. To kuma za mu share fagen labarin wannan shekara ne da samun aikin da tsohon coach kuma tsohon captain na kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles, wato Sunday Lish, ya samu ne a kasar Netherlands ko Holland, inda ya samu aiki zama coach na wata kungiyar kwallon kafa da ake kira Fortuna Stad. Ita sabuwar kungiyar da yake wa aiki ne ta bada wannan sanarwa a shafinta na duniyar gizo cewa shi Sunday Olise wanda ya aje aikin sa na zama kocin Super Eagles kamar wato shekarar da ta gabata kenan ya rataba hannu akan yarjejeniyar kama aiki da ita wannan kungiya ta Sabuwa Fortuna Start na cewa zai musu aiki na watanni 18 ko kuma shekara 1 da rabi kenan kuma a cikin yarjejeniyar an tanadi cewa idan komai ya tafi daidai a sassan biyu kowa ya gamsu to ana ya kare shekara 1 ga wannan yarjejeniyar aikin jiya Lahadi ya fara aikin nasa da bada horaswa ga su ƴan wasan Fortuna Start din ta can kasar Holland shi da Sunday Olise ba bako bane a wannan kasar ta Netherlands domin ya taba zama dan kwallon kungiyar kwallon kafa ta Ajax Amsterdam daga shekara 1997 har zuwa da 99 bada bayan haka ya taba buga ma club irin su Juventus da Borussia Dortmund a lokacin da yake wasa Shi dai Sunday Olise sun raba raki ne da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles a bare kamar yadda muka ce saboda gardandami da cece kuce da ya barke tsakanin shi da hukumar kwallon kafa ta Nigeria da kuma wasu ƴan wasa tsofaffi da tsofaffin hannaye irin su Vincent Nyema, Emmanuel Emenike da dai sauransu. Maki shida kacal ke tsakanin Liverpool da Chelsea yanzu a bisa allon maki-maki na Premier League na kungiyoyin kwallon kafa na kasar Birtaniya. Ita Liverpool din ta samu wato ƙara kusantar ita Chelsea ne bayan nasar da ta samu na ci 1 da babu a wasan da suka yi da Manchester City a ƙarshen mako nan da muka baro. To ita Liverpool kamar yadda muka ce yanzu ita ce ta biyu tana bayan Chelsea kenan ita Liverpool tana da maki 43 ita kuma Chelsea tana da maki 49 ita ce ta farko akan wannan allo din ita ma Chelsea din a wasan da ta yi shekaran jiya Asabar bata raga ma kungiyar kwallon kafa ta Stoke ba don ci 4-2 suka yi musu Manchester City ita ce ta uku a kan wannan allo din da maki 39. Arsenal tana matsayin na hudu da maki 37. Sannan Manchester United tana ta shida da maki 36. Akwai wasanni da dama da aka shirya za a yi yau Litinin biyu ga watan nan na sabon watan nan na Janairu wanda suka hada da wasan da za a yi tsakanin Manchester City da Burnley. Da karan battan da za a yi tsakanin ita Liverpool din da Sunderland da kuma karan Manchester United da West Ham. To da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na farko na wannan shekarar sabuwa ta 2017. To tare da fatar Allah ya ba mu dukkan alherin da ke cikin sabuwar shekara din muke barin ku lafiya.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Al'amura sun canza sosai cikin shekaru 35 tun bayan bullar mugunyan cutar nan mai karya garkuwar jiki HIV/AIDS. A da idan aka samu mutum da cutar HIV/AIDS, tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne. Mutum da ke dauke da kwayar HIV kan rayu ne kasa da shekara guda da zaran ta kai matsayin AIDS. A yau kimanin rabin adadin mutane da ke dauke da kwayar cutar HIV da suka kai miliyan 37 suna samun jinya da ke ceto rayuwarsu. A ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na yaƙi da cutar HIV cikin gaggawa ko kuma PEPFAR a taƙaice. Amurka tana taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da wannan cutar a duniya. Shine shirin yaƙi da cutar HIV mafi girma a duniya. Wani bayani da babban jami'ar yaƙi da HIV Ambassador Deborah Albex ta fitar na cewar yaɗuwar wannan cutar ta yi ƙasa sosai a wasu muhimman ƙasashen Afirka.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai gabatar da jawabin bankwanansa na mako mai zuwa inda zai yi magana akan irin sauraron da gwamnatin ta samu tare da bayyana tunaninsa kan inda ƙasar ta dosa yayin da zaɓen shugaba Donald Trump zai karɓi mulki a ranar 20 ga wata. Wani saƙon email da ya aikewa da magoya bayansa a yau Litinin Obama ya ce zai amfani da lokacin jawabin wanda zai yi a birnin Chicago ya miƙa godiyarsa kan damar da aka ba shi ya mulki ƙasar har na tsawon shekaru 8. A yau Litinin kungiyar AIDS ta ɗauki alhakin harin da aka kai jiya Lahadi a wani gidan rawa a birnin Istanbul da ke Turkiyya. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta nuna cewa wani sojan daulat ne ya kai harin bindigar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Turkiyya a yau Litinin sun ruwaito cewa an kama mutum 8 da ake zargi na da hannu a harin amma kuma babu ɗan bindigar a cikinsu.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da sabbin shirye-shirye. A madadin Mahmud da Sa'ida da Greg alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.